haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Chari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwar su ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Chari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa. Idan ba sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata wakiliyar sashen Hausa wato Baraka Bashir ta tattauna da wasu iyaye game da tanadin da suka yi wajen ba wa ƴaƴansu ilimi daga gida sanadiyar hutun COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. A wannan mako kuma Baraka ta ji ta bakin Muhammad Sanusi, kwamishinan ilimi na jihar Kano.
Wannan hutu na cutar corona din na ɗaukar lokaci kuma ɗalibai suna gida. Kamar ragowar sauran ƙasashen da aka ci gaba za ka ga sun fito da hanyoyin ba ɗalibai ilimi shin wani hanyoyi ko kuma na ba da wannan ilimi.
Ina jin dai mu Kano mu ne jiha ta farko wanda muka yi tunani cewa ya kamata yaran mu da suke zaune a gida musamman yan aji uku wanda za su yi zana jarabawar karshe ta makarantar karatun su na secondary school ya kamata mu fito da wata hanya wanda za a dinga ba su darasi daga gida ta akwatin radio, television, radio da kuma ta jaridu. Wannan yasa na yi magana da takwarana na ma'aikatar yaɗa labarai na tura masa da takarda a rubuce cewa ga abinda ma'aikatar ilimi take da burin ta yi na neman haɗin kansa a matsayin shi na shugaban wannan gidajen yaɗa labarai na jihar Kano kuma ya amince kuma na tura ma'aikatana suka je gidan talabijin na ARTV suka je gidan radio Kano suka je gidan buga jarida na Triumph suka zauna suka tsara komai da komai kuma alhamdulillahi yanzu an fara wannan shiri.
Yaushe aka fara asalin wanda da gidan ne kuma an ce yau za a fara kuma waɗannan gidajen radio guda uku kawai da ka faɗa da su za a yi amfani.
Yanzu da su muka fara domin su ne mallakan mu. Su ne mallakan mu su ne mallakar gwamnatin jihar Kano. Amma wannan bai hana muna magana da sauran gidajen yaɗa labarai ba amma kin san ba za su yi mana kyauta ba dole sai an yi maganar nawa za mu ba su ko da za su yi mana cikin sauki dole dai ba za su yi mana kyauta ba kuma ga yanayin da ake ciki yanzu amma dai a yanzu zancen da nake miki muna nan muna tattaunawa da su kan mu ga cewa ya za mu iya sasanta da dan abin da zamu iya kusura musu kuma
naji ta ce musamman aji uku ragowar azuwa saboda koyo naji sanarwa ban ji an ce aji kaza da aji kaza ga lokutan da
akwai yan primary daya zuwa uku wannan hukumar ilimin bai daya ta shige su ma mun ba su umarni kuma suna yin haka sun yi tsare-tsare su ma akan harkar yan primary school na tabbatar miki da cewa su ma mun yi magana da shugaban gidan radio na ta mallakar jihar Kano kuma su ma sun saka sun tsara ina kyautar da can in ma ba a fara ba to yau din nan za a fara.
Yau ne jiya ce za a fara.
Yawanci dama dai darasin a yi turanci ne da lissafi su ne wanda suka fi aka fi baiwa attention amma sauran ma duka subject din gaba daya guda 14 ba wanda ba za a koyar ba
a yanzu haka guda biyu kace lafi koyarwa
a abinda nake ce miki concentration din yafi akan turanci da English domin su ne subject guda biyu wanda in ba daya daga cikin su ko ka ci credit tara bakwai idan babu turanci babu lissafi ba za ka shiga makarantar gaba da secondary school ba jami'a kenan ko polytechnic dole sai kana da wadannan subjects su za mu ba da emphasis akan su amma duka sauran subjects din guda duk subjects guda 14 za a koyar da su
abin da nake san gani naji ka ce banda aji uku sai kuma za a fara a primary school to daga SS1 zuwa sama kuma fa
idan ana koya maka da abin da ake koya ana koyar da biology in ana koyar da chemistry in ana koyar da lissafi in ana koyar da English in dai dalibi ne kai sai zaka saurara kaji
eh amma ai an zo zuwan da ka fada JS3
sai kuma primary ai akwai emergency yanzu muna magana fa gaba ake da fara jarabawa ta yara yan secondary school hakin ga dole mu bada concentration akan yaran da za su zana jarabawa yanzu because ba dan wannan abun ba da yanzu ba wannan ba dan wannan iftila'i na corona nan da ya taso ba yanzu da ana maganar yara za su fara zana jarabawa ne ma to amma kin ga aka daga to ana duk lokacin da Allah ya kawo sauƙin abin nan ana koma makaranta maganar shiga jarabawa
nan to fa kuma yaushe ake tsara ragowar gidajen rediyon da baya mallakin gwamnati bane za su fara
nan ba da daddiya ba nan ba da daddiya ba muna nan muna shiri lokacin da aka koma makaranta kuma yaran ai suna makaranta suna tare da malaman su ana ci gaba da koya musu kaga hankalin su gaba daya yana kan abin da malamin su yake koya musu sai dai ba abun mamaki bane idan muka kalli yuwar duk lokacin da aka yi hutu na yan makaranta inda yana dan tsawo kuma ga cewar gidajen rediyon akwai abubuwa wanda za a iya hakura da su na program din su za mu iya ci gaba da wannan program din lokacin hutu in yara
akwai wasu da suka dauki nauyin baiwa yara ilimi
to har yanzu dai ni ban san su ba ban samu rahoto ba ba wanda yayi magana da ni a matsayin commissioner ilimi ko ya sanar da ni officially wallahi ban sani ba amma ko na sani ko ban sani ba muna amfani da wannan dama muna miƙa godiya ta musamman ga gudunmuwar da suka bayar ga ci gaban ilimi tallafawa yara da suka yi kuma Allah ya saka musu dalilin
banda ta radio da kuka sanar da cewa za a dinga koyar da dalibai waɗannan darussan ciwon akwai wata hanya da kuka bi wajen sanar da al'umma
mun yi amfani da hanya daban-daban social media Facebook Instagram WhatsApp groups duk mun sanar sannan kuma mun yi jingle na tabbatar miki da cewa shi jami'in yada labarai na wannan ma'aikata ta ilimi ya kawo jingle mun gani na radio na television duk an wawatsa ko ina ta yasa
ko masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan mako amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Baraka Bashir da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya ma'assalam.
Gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ya mace
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci Aisha Ma'azu ke muku sallama a cikin shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Mun fara tattaunawa akan rashin amana a makon da ya gabata. To a yau zamu duba yadda mu'amalar malamai mata da ɗaliban su yake kasancewa a makarantu. Mun karɓi bakoncin Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmed. Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya.
Hajiya Sadiya me kika fahimta da cin amana?
Abin da na fahimta kasance amince da mutum.
Eh.
Shi kuma daga baya yake yaudare ka.
To ana yawan danganta wannan wato cin amana da mata.
Ito ya danganta.
Dani.
Ita cin amana ga kowa ma yana iya faruwa.
Mhm.
Amma watakila abin da ita ake danganta shi da mata.
Mhm.
Saboda watakila cikin rauni ne. Shi yasa cin amana za ta fi jininsu
kamar yaya kenan
ba su da wannan karfin jiki da za su iya rike amanan kamar yadda maza za su iya rikewa
to amma kuma yawanci cin amanan da mata suke tsakanin su ne sai su rike wa namiji amana amma mace ɗar uwarsu ba koyaushe ba
gaskiya ne idan kika kalla ga malama da ɗalibar ta mace a makaranta misali yadda za ta daddage ta cizon shafin ɗan uwar ta mace ɗalibar ta malami namiji hadin ki ga yayi wa ɗalibar shi bata haka kuma yawanci idan ta tsaya kalla wata malama abin da za ta isa ranki ga ta ce wa ɗalibar ta mace haka idan kika kalle ki kika kallon ɗalibar ta za ki ga dubin kyawun tsura ma ɗalibar ta da manta kika ya shi da hasada take wa yarinya shi ne har zai ganye ce mata wannan cin mutuncin ba wai dan laifin ka ya mataki da za ta mutuncin
to da amma maudu'in da zamu yi magana a kai kenan yau ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili
ili to ya danganta amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shine babban gundarin abin da yake janyo wannan dubilin hasada ce ake janyo malama mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace yawanci hasada ce ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya ita ma wannan yawanci zaki ga wata hasada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fa kowa maybe watakila tana hawa flashy cars tana sa kaya masu tsada ita kuma yar talaka ce ba yar kowa ba sai har sada ta shigo ciki ta gidan ɗaliba tana cewa dalla jiji ta ba fa a gidan ubanta aka yi mata wannan ba jimin mijinta ne mata ta zo tana wani buɗe mana a cikin kin gane to makamancin haka haka ita ma ba ba ta idan malamaci ita ma za ta daddake ta discretion din wannan ɗalibar tata wata kila ta ga malamai kalik irin ta amma maza sun nuna suna da increase akan yarinya wata kila saboda kwakwalwar ta ko kuma saboda irin family din da yarinya ta fito a ciki ya fi mata so sai ta rinka amfani da wannan damar ta cewa ita malama ta ce ta rinka ci wa yarinya mutunci
to hajiya ya
shigo
kwarai da gaske to Hajiya Sadiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke
eh gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka
eh
zan ka ga dai da yanda malamai maza suke tafiyar da ɗaliban su ba haka mata suke yi ba idan mata suka zo ba za su tafi su da ɗaliban su ba da ita makarantar mata ne malamai mata ba ta san mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su kuke da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwada ya mu kai kuma su ce mana mutunci amma malamai maza har so muke mu ga sun shigo sabbi da za a yi wasa da dariya zan fi mana bayani sosai babu wani abin mai tsakanin da su amma su da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi to gaba ɗaya za ta haɗa jimara
sai ta kowa hukunci
ɗaliban nan to shi ita ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa ƴan uwansu ɗalibai amma ba kowa ba
to amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗaliban su maza yake kasancewa ko kuma tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa
eh gaskiya mu'amala ce mai kyau ba raini ni wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su saka mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri na miji nan da nan zai haƙura
to amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko
eh gaskiya daga siyasa ne akwai rukun yana ɗaya daga
kuma ina gani idan na ɗalibi namiji ne ma haka za su yi ko
eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba ai malamai mata ba su fiye cin zarafin
ɗalibai
maza ba
me yasa kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi
eh ya kan ji ya shiga ciki haka
to Hajiya Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da nayi
ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza sun fi san maza shiriri ta idan ka kaddara na ta dalibai mata da dan maza da bambanci su mata da inda aka ce an tara sai ta zaki tara akwai hayaniya surutu rira cewa waye
amma ita mace ai yanayin take nan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su
fa za kuma da tsara gida take kanki so ita hadili ce ga wannan gurbin tsinya ci ko malamai mata ma dan suke yi da dalibai maza saboda suna cewa to musu wahalin lankwasawa
haka
da karta da take mishi wani abin da ba shi kenan ba in an fita daga makaranta zai iya daukar mataki a kanta
haka
musamman suna wannan tsin nasu da ake kira na adolescent age so suna kafa da al'amarin su kanci malamai mata ba su fika haiki musu ba
su mazan ba sa yi musu wani abin da bai dace ba
suna yi su sai ma kuwa sai abin da na fahimta da malamai mata ne bi ko dan jinsi iri ɗaya ne da na mace ne ko ya zama na tausayi ne a tsakanin su saboda kekin irin jinsin ta ce ana cewa ciwo ya mutu ne ya mutu ne to sai abin ya zama sabanin haka daga ko asibiti ne mu gidan mace kika karar idan za ta yi miki misali idan likita na mu ke tsamu tana lebo yadda zai tare ki kula da ke idan mace ta duka ki ba za ki tana yi kana wai ke ba ki da juriya ne ke kaza to sai ki kasa gane wai menene hujjar da wannan al'amari yake shigowa kike take dai ban ta da irin ciwon da ke ji kai kamata a ci ta da tausayi a amman namiji ne yake tausaya ni sai nake tunanin ko kishin juna ne yake faruwa ko hasada ta cike ganin kin fita wani abu ne take miki irin wannan so makamancin haka dai
to ta yaya wannan hali na mata misali a ce dan mace tana sama sai ta rika kuntatawa ta kasa ta yaya yake shafar ci gaban mata domin an dade ana wakan yi kokari a bar mata su a ba su gurabari a wurin aiki ko kuma su shiga makarantu amma har yanzu idan ka duba mata ba su fuka so nawa suka samu ci gaba ba kuma akwai waɗanda suka ci gaba hakan yana da nasaba da yadda mata suke mu'amalantar juna
kwarai kuwa shi ne babban abin da ya jagoranta domin tana ganin ai idan ta sake ke kika shigo ita tana cikin gurin saboda hasada ce da bakin ciki ta hana mu bari na kafa mu mata ƴan uwan ci gaba amma ko wani ciki da ko da hana cewa a samu fa na gaba akwai na da malamai mata suke kika ta ƴan uwan su mata
haka
saboda ni ina da dalilta ta ta makarantar da ni tushen ɗin da ni kakan ɗauki baby kina exam ta ce ko ba ni zan yi in goya idan ba mu goya ko wai zo goya musu duk ya ɗan mene ki ba da jarabawa ki ka kuma sai ki karɓi ganin goya ki goya miki bibi sai ki jigigawa ku ko kuna jarabawa
masu raro a nan za mu dakata a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon dawowa da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'assalam
daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Masa Adama Dan Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman na arewacin Najeriya. Yanzu dai mun tabbata cewa wannan masifa ta coronavirus wato COVID-19 gaskiya ce. Don haka ya kamata mu kasance mutane ne masu bin doka da oda domin a gudu tare a tsira tare kada jiji da kai da rashin hankali da taurin kai su kai mu su baro mu a gwamnatocin Najeriya abin da muke so da ku musamman gwamnoni a ji tsoron Allah a yi adalci kada a maida wannan harka tamkar sana'a ce bugu da kari ya kamata masu mulki musamman gwamnoni da shugabannin kananan hukumomi ku zamanto mutane ne masu haƙuri domin ita al'umma tana nan kamar yaro ne bai da lafiya sai an tilasta shi ya sha magani ko a rike shi a yi masa allura kuma idan ya warke bai san ma an taimaka masa ba ballantar ma ya tuna ya ce zai yi godiya gyara kayanka bappa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya
assalamu alaikum gidan rediyo ne daga Amurka sune ne dan daga Rifatas kun daga tsohon kasuwa garin Rifatas kun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ne na al'umma duniya mu koma ga Allah wannan cuta ta coronavirus ko ta zuwa ta da hankalin duniya ba ce daya fatan Allah da ku lamu ne ce Allah mana maganin wannan cuta cuta ta gani bala'i ta gani abin tashin hankali ko hankalin sa ya tashi da wani babban makami shine kuma ga Allah da roƙon Allah mu ta saukar Qur'ani dan nan ta Allah ka mu ta rahama da muka nake so shi ga gabanin mu su dage a dage da saukar Qur'ani a wannan wata musharala da fatan Allah ya saka ta mun ta Allah ya tsare mu ta wannan kuma cuta da take kashe al'umma a jahar Kano abin tashin hankali ne da fatan ɗan uwan mu da suka rasu ko kuma da irin wannan cututtuka na sankarau da cutar da da ba san tawa take da kashe al'umma ne da fatan Allah ya ji ɗan uwan da suka rasu wannan cuta Allah ya bayyana ta kai maganin ta Allah kuma ya sa a bincike a gano me yake da wannan suna na ganda gare fatas kun daga kowar kasuwa garin fatas
magana banda alamu yan guwa kan dan local government service na Nigeria na ji hukumomi na cewa mutane su kulle ta kansu kuma alhali an far ma to dan kudi dan cewa su kulle ta kansu a ba su wasu abubuwa wadan da za su yi amfani da su ko da ba azumi ba dan ciyar da kansu da lin tana an ce ga azumi shan arzikin kasar da na ubanana a ba talaka abubuwan su suke ne an ce tsakani da Allah ana son a tsare kasar da lahiya lo amma in dai ba abi tsakare tun ka tafi mun mutane da wallahi in an ta kulle ko mutum ko kuma ba da baka kashe mutum wallahi mun wanda kashe shi don haka dole na yi don haka ina kira da shi da ban mun ko kuma mun mutsa da Allah in gaskiya dan abubuwan da wallahi inda tsaya ma Allah ba su ya fara kashi saboda ga tsaya ma Allah ba kuma Allah dole ya garke ku dan mutum ne ma in kuma ko ka yana dole Allah ya garke ku saboda haka ina kira da rufi ku ba abubuwan da suke da matsalata saboda talaka kai ne rayu a cikin zuciya ta kai amman wallahi babu abin da ake so zuwa talaka ba saboda abubuwan da hukumomi ke jaddada ya yi talaka ya ran su ya kai su guji hukumomi ko aktarura da rufi don haka su guji hukumomi talaka ta kula da rufi da ta kai murya da magana don da alama in zuwa kuma
assalamu alaikum gidan radio America sunana Kabir Ahmed daga nan Katsina. Dan Allah na kira ku ne domin ku ban dama yanzu jawo hankalin gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Nasari akan yanda matsalar wutar tanki ta shafi gwamnan House. Ba daidai ba ne kamar gwamnan House gida babban gida haka na ma'aikata a ce wai wani bangare ba ne wutar lantarki sai wani bangare. Ya kamata gwamnan ya duba wannan ya dole yadda da wasu masu gaya musu ga wannan ga wannan a'a ya duba ya rika duba abubuwa da ke da kansu domin Allah a gama haus wutar lantarki ba wutar lantarki a gama haus wani wuri akwai wutar lantarki wani wuri babu wutar lantarki tarihi ya nuna cewa tun lokacin gwamnatin Shema ba a taɓa samun gama haus a ce ba wutar lantarki ba muna kira ga gwamna dattijo mai gaskiya da tsoron Allah idan an bar wuta a ofis din shi to wani waje ko sauran ma'aikata babu wutar lantarki ya kamata gwamna ya duba na gode kwarai gidan radio America ku tashi lafiya
Assalamu alaikum sai ga zalamu da Amerika sura na Ali ba ko rije da idan dai haka za ta zauna tsakanin ma'aikatan jiha da na local government da malaman primary a samu bambancin sati guda albashi tsakanin su to gaskiya gun mun mai da kodai dan kananan hukumomi hannun gwamnatin jiha domin sanda ba yi haka ba wannan matsalar ba mu samu ta agogo sai ga zalamu da Amerika sura na Ali ba ko rije da service na Nigeria
ni ne Alhaji Ahmadu Mai sarkin mayin bakwai aljihu to ni abin da yake bani mamaki da gwamnatin jihar Najeriya da gwamnoni 36 an ce an kwato kudin marigayi Abacha daga kasan waje daga Amerika to shi Abacha da ya mutu yana shekara 22 nawa ne ta fata da ake nema da kudin bata kare ba har yanzu kuma gwamnoni da suke ce ai kaso a ba su ai aiki ai asibiti ai gadan ai jirgin nan ne gaba na ranka da Allah gwamnoni ma su zuwa ba zata ba ya Abacha dan ya rasu da zafi fili wallahi satan da gwamnoni suka yi zaba ce ni ne magana ni ne Alhaji Ahmadu Mai sarki mai muku da huta lafiya
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin
Musa Piaro ma'ana gaskiya ma'anan azumi da muhimmancin ta a gare ni gaskiya yana da dadi sosai sosai muhimmancin ta a gare ni yana da kyau mu gyara halayen mu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da dan kasuwa da dan dako da labura mu yi kokari mu gyara halayen mu don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikin sa gaskiya akwai halayen mu a ciki da ba su da kyau karka ce wai zaka ga laifin kansala dan majalisa gwamna shugaban kasa kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da ƴaƴanka idan shago ne da kai kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka idan ma'aikaci ne kai famanin sakatare ko commissioner kana da laifi tsakanin kai da masinjanka ko da sauran concept dinka kana da laifi haka gwamna ma da su bidaka don Allah dan annabi mu samu mu gyara wannan halaye masu tsafe-tsafe luwaɗi zai sauran irin wannan halaye don Allah dan annabi mu gyara shine ba zai kai mutumin na iya a halin da muke ciki
to masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Labarai